the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 18 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya rushe majalisar ministocin yakin da yake yi. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin sabon shirin da zai kawar da barazanar mayar da dubban mutane da suka aure 'yan ƙasar Amurka zuwa gida. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce a yanzu kungiyar Al-Shabab ta koma aiki tare da mayakan Houthi domin faɗaɗa ƙarfinta.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa alhazai kimanin 20 sun raga ma gidan gaskiya sakamakon tsananin zafin rana a ƙasar Saudiya. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Rufai Shehu na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto akan matsalar hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya da kuma tasirin tashin dala akan tattalin arzikin kasar. To ko ina mafita a waɗannan matsalolin?
Abu ɗaya ne zai iya warware shi idan an samu shugabanni na gari wanda suka shirya su kawo canji da zai zame wa ƙasar nan a kairi. Amma idan ba su aka samu ba, wallahi zai wuya.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya game da ƙalubalen da gwamnatin shugaba Tinubu ke fuskanta. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Litinin, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya rushe majalisar ministocin yakin da yake yi, cewar wani jami'in Israila wani mataki da dama aka zata bayan da tsohon janar Benny Gantz ya fice daga majalisar a makon jiya. A watan Oktoba ne Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a farkon fara yakin, inda ya nemi a kafa majalisar da za ta kula da yakin. Ganin Gantz ya kama gaban shi ya sa Netanyahu ya rushe majalisar. A ran Litinin, fadar White House ta ce rushe majalisar wani batu ne na cikin gida da gwamnatin Israila ta ɗauka, kuma Amurka za ta ci gaba da hulɗa da Netanyahu. Mai magana da yawan ma'aikata cikin gidan Amurka Matthew Miller ya shaida wani rahoton manema labarai cewa ba hurumin Amurka bane ta ce ga wanda zai kasance a cikin gwamnatin Israila. A yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin sabon shiri da zai kawar da barazanar mayar da dubban mutane da suka aure 'yan ƙasar Amurka zuwa gida, wani matakin da ya shafi batun shigowa ƙasar a shekarar zaɓe da tuni da dama daga cikin 'yan Democrat suka nema. Biden ya marabci wani biki a fadar White House na wani shirin da aka asasa a zamanin Obama da ya bayar da kariya ga izakiyar matasan da suka shigo ƙasar da ba a ɗauki bayanansu ba zuwa ƙasashensu. Zai kuma sanar da sabon shirin a lokacin, cewar mutane uku da fadar White House ɗin ta yi wa bayani game da shirin. Biyu daga cikin mutanen da aka yi wa bayanin sun bayyana cewa tsarin zai ba da dama ga kusan ma'aurata 490,000 su miƙa takardun neman mafaka a ƙarƙashin shirin, wanda zai kange su daga izakiyarsu zuwa ƙasashensu da ba su izinin yin aiki idan har sun kasance a ƙasar na aƙalla tsawon shekaru 10. Duk mutanen dai sun yi magana ne bayan da suka nemi a ɓoye sunayensu saboda ba a ba su damar tattauna batun a bainar jama'a ba. Fadar White House ta ƙi cewa ufan akan sanarwar lokacin da aka nemi ta yi haka a jiya Litinin. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce kungiyar Al-Shabab ta mai da duk ribar da sojojin ƙasar Somaliya suka ci baya a cikin shekaru 2, inda a yanzu suka koma suna aiki da mayakan Houthi domin faɗaɗa ƙarfinsu. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka wanda ya magana da manema labarai da ya nemi a saka sunansa ya ce abin mamaki ne, mai damuwa matuƙa. Jami'in ya ce mayakan na Houthi da ke Yemen na kallon wannan jaririn ɗanyen ganyen a matsayin abin da za a ɗauka da mahimmancin gaske, yayin da a ɗaya hannun ake musu kallon ƙoƙarin zama barazana ga taragon jiragen ruwa na Amurka da Birtaniya a kogin Bahar Maliya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hawwa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ƙasar Saudiya ɓangaren rahotanninmu. Tsananin zafin rana da ya kai ma'aunin Celsius 49 ya yi sanadin mutuwar alhazai kimanin 20, yayin da wasu suka galabaice musamman a wurin zuwa jifar Shedan a Makka. Dama a baya hukumomin kasar Jordan sun tabbatar da mutuwar alhazansu tsofaffi guda 14, yayin da wasu 17 suka ɓace a dutsen Jabal Rahama da ke filin Arfa. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Makka.
Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu, da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko ma su yanki jiki su fadi. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya daya a sanadiyar zafin,
wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kaita wannan fili. Kawai tana tsaye da sauran mutane sai aka ce ta yanke jiki ta faɗi cikin tsananin ranar. To tun da haka bata tashi ba, daga nan ta ƙarasa sai ya kasance cewa a nan da yake mutane da yawa ne an zo daga baya an ɗauki gawanta, kuma zuwa yanzu na gani har an mata jana'iza daga labarin da na samu. So wannan shine ganganci ne na ƙin ƙarawa ka kai kanka cikin halaka. Malamai sun yi bayani wannan a fili, saboda haka don Allah har yanzu ba a fita daga Makkan ba, kuma wannan zafin shi ne ko a Mina ne ko a Makka ne ko a Haram ne, duka ko ina ne yana nan. So a kiyaye don Allah, rigakafi ya fi magani.
Jami'ar labaru ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta bayyana yadda suka yi ta kokarin agazawa alhazan da zafin ranar ya galabaitar.
Jiya da muka fita muna zazzagayawa, Allah kadai ya san yawan mutane da muka samu. Wasu sun jikkita sun fadi, wasu mata ne tafiya ma ba sa iya yi sai kuka. Muna neman su, muna komar da su, har mu kanmu muka bata kuma a cikin rana. To kun ga irin wannan mu kanmu sai mu shiga cikin hatsari. Muna da labarin cewa mutane da yawa cikin fararen nan sun fadi sun rasu a dalilin zafin rana. Akwai wadda muka ganta yar bakaci amma ba yar Najeriya ba, ta fadi ana mata irin abin da likitoci suke yi na danne kirjin nan, ana mata la ilaha illallah, ana mata kalmar shahada. To kaga duk waɗannan zafin rana ne, kuma tunda an hana mutane kan su fita kuma ba su hannu ba, ai dole Saudi Arabia ta datse kuma ta sa kowa ya zauna a wuri daya.
Da yake zagawa tantunan alhazai, gwamnan jihar Katsina Dukwaradda ya bayyana rasuwar alhajin Katsina daya a zaman Arfa.
Ina amfani da wannan dama in yi mana gaisuwa ta alhajinmu da ya rasu a hilin Arfa. Wannan rasuwa ce wanda kowa yake fatan ya yi irin wannan rasuwar. A hilin Arfa a cikin harami. Wannan abu ne wanda ya kamata kowa mu na musulmi ya fatan irin wannan rasuwa. Muna yi mashi kyakkyawan zaman shahada. Kuma muna ba iyalanci hakurin rashi, muna ba kuma duka alhazan jihar Katsina hakurin wannan rashi.
An hakikance waɗanda suka mutu ka iya fin waɗanda aka ji a yanzu, amma a tsarin Najeriya za a ji cikakkun alƙaluman a taron da hukumar kan yi a bayan kammala dukkan ayyukan hajji. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Makka.
Madalla a gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya.
Wani binciken da BBC ta gudanar da ya hada da bayanan 'yan gani da ida ya ce masu tsaron gabar ruwan girka ke da alhakin mutuwar wasu bakin haure sama da 40 a karo daban-daban har su 15 a kogin Mediterranean har tsawon shekaru uku. Rahoton ya ce an jefa mutane 9 daga cikin 'yan gudun hijiran cikin teku da gangan. 'Yan gudun hijiran na daga cikin mutane sama da 40 da aka tilastawa ficewa daga yankin na ruwan girka ko kuma suka dawo tekun bayan sun isa tsibirin na girka. Kafar yaɗa labaran Birtaniya ta bayyana cewa wannan shine karo na farko da kafar labaran ta BBC ta bididdikin lissafin yawan adadin lamarin da ya faru na mace-macen da suka faru sakamakon irin matakan da masu tsaron ruwan girkan ke ɗauka. A yau Talata ne aka shirya isar shugaban Rasha Vladimir Putin zuwa Pyongyang a wata ziyarar da ba sabon ba da aka wato da ka iya kaiwa ga sa hannu kan wata tsayayyar yarjejeniyar haɗin gwiwa cewar jami'an Kremlin. Ziyara da aka bayyana a matsayin ta kawance za ta kasance ta farko ga Putin zuwa Koriya ta Arewa a cikin shekaru 24, a yayin da yake neman taimako ga dakarunsa a yayin da yake yaƙi da Ukraine. Jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu sun zargi Pyongyang da samarwa Rasha makaman artillery, makamai masu linzami da sauran kayayyakin aikin soji da ake ganin tana yi domin samun mahimman fasahohin soji da tallafi daga Rasha. Pyongyang da Moscow dai duk sun karyata zarge-zargen game da musayar makaman na Koriya ta Arewa, inda a gefe guda jami'an gwamnatin Ukraine suka tattara makaman da aka yi a ƙasar ta Koriya ta Arewa da aka samo daga fagen daga.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan ma sauraro ba su manta ba, a jiya Litinin mun fara kawo muku hira da masanin harkokin tattalin arziki Dr. Rufai Shehu na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto game da matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fuskanta a Najeriya, wanda a kwanan nan wani rahoto ya bayyana cewa an samu ƙarin farashin kayayyakin masarufi da na abinci da kashi 33.95 cikin 100 a watan Mayu. A ci gaban hirar da Aisha Ma'azu ta yi da shi, ya yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa kamfanoni daga ƙetare ke shakka zuwa Najeriya su yi harkokin kasuwanci.
To tambayar da nake so in yi ita ce, za ka ga mutane suna shigo da kaya kamar yadda ka yi bayani a baya, mutane suna biɗar abin da zai biya musu buƙata kuma a lokaci mai tsawo a kuma farashi mai rahuza. Mutane suna fita waje su siyo kaya wanda yanzu kaga har robobi ma ana shigo da su daga wasu kasashen. Akwai hikima da 'yan Najeriya da za su iya yi ta yadda za su jawo hankalin waɗannan kamfanoni da suke zuwa sayan kayayyakinsu a waje, la'akari da yawan kuɗaɗen da ake zubawa a je a cefuno waɗannan kaya, a zo a kafa waɗannan kamfanonin a nan gida ta yadda za a samu kamfanonin na ana sarrafa su a cikin gida?
Abinda ya sa na ce zai yiwu a ce idan za a bi hanyoyin da za a lallami waɗannan kamfanin ko dai su zo su ƙirƙiro kamfanin a Najeriya ko kuma su sayar wa da 'yan Najeriya wannan technologyin. Kuma which is very difficult. Yanzu duniya is globalized. Idan you are producing in China, you want your product kayanka a sayar da duniya. Idan kana a India ne kana san duniya kana da masu sayan kayanka. So transfer of technology shi kanshi wani abu ne mai sarƙaƙiya sosai. Amma shi ne zuwa waɗannan kamfanin su buɗa a Najeriya shi ne ba zai yi ba. Abin da ya sa ba zai yi ba, in kika duba an ce ana neman enabling environment. Number one, ƙasar nan wutar da za ka kafa kamfani ka zo ka yi production akwai. Na biyu, ƙasar nan inflation rate inta is too high. It's moving. It's every minute zaka ce ma yanzu an koma wannan setting. Zaka sai abu yanzu ka juya zaka dada sai ya ce ma ya tashi. To duk kasar da take da higher inflation rates, su kuma FDI abinda ake cewa foreign direct investment ba zai rika shigowa ba saboda ba wanda zai so ya shigo kasar da babu price stability. Wannan matsala ne. Na uku, misali akwai issue na security. Shi kanshi duk wanda zai zo Najeriya zai sa a mishi analyzing cewa akwai security da zai iya zuwa ya mu'amala sa lafiya. Kalau, in dan kasa waje ne, kin ga shi kanshi wannan za a ba shi labari. Idan ka ce za ka zo Arewa, za a gaya ma problems din take Arewa. In ka ce a Kudu za ka zo na, za a gaya ma ga waɗannan matsalolin na insecurity. Maimakon kamfanin su zo Najeriya su kafa masana'antu, tashi suke yi su ce wasu kasashen.
La'akari da irin waɗannan bayanai da kai, anya akwai ranar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta na hauhawar farashin kayan masarufi, musamman idan kai la'akari da sallan nan da ake ciki a Kano, misali da suke amfani da tiya, kwanon wake, kwanon shinkafa 5,000, a wuraren da suke amfani da mudu 3,000. Anya, ta yaya za a warware wannan kulli?
To wannan kullin abu ɗaya ne zai iya warware shi idan an samu shugabanni nagari masu son kasan nan a zuciyarsu wanda suka shirya su kawo canji da zai zame wa kasan nan a kairi. Amma idan ba su aka samu ba, wallahi zai wuya.
To kaga,
amma idan aka samu shugabanni na gari su za su iya tankwara yan Najeriya, rayuwarsu ta canja. Domin idan baka canja rayuwar dan Najeriya shi kanshi ba, abinda ake kira balure orientation, wallahi samun canji a kasan nan zai gagara.
Aisha Ma'azu kenan a hirarta da Dr. Rufai Shehu, masanin harkokin tattalin arziki. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Sannan a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa, wannan sai mun ingantar da masana'antunmu.
Kuma Buhari ya tafi naira 700 ne a dala, yanzu 2500 ne.
Eh, saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne take ciki.
Sannan soke ina da matsalan, ya kawo misalan duniyan nan da kuke son.
To magana gaskiya ai ba ma matsalan ma 'yan canji ba su ne matsalar canji ba.
To me yasa ake canji?
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan abin ka baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu maki ne in ka auna nasararsa ko kasawarsa a cikin shekara ɗaya nan da yana kan karagar mulki, aina za ka ba shi mafi yawan maki ko kuma mafi karanci? Me yasa har yanzu naira ta kasa ta cimma dala ne a kokarin da suke na daidaita darajar waɗannan kuɗaɗe din? Ko me yasa ga abinci amma ya cika tsada a Najeriya? Wannan suna cikin abubuwan da za ku ji an taɓa a ci gaban muhawarar da muke kawo muku tsakanin manyan 'yan majalisun dattawa guda biyu na Najeriya, wato Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar adawa ta SDP daga jihar Nasarawa da kuma Sanata Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa, wanda muka tattauna da su a Abuja. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari fara da wannan kalamin na shi Ahmed Aliyu Wadada game da inda Tinubu ya kasa.
To inda aka kasa shine maganan a samu a dakatar da menene exchange musayan naira da dala. Har yanzu ba samu hankalin wannan ba.
Me yasa
kuwa? Don yanayin da aka dauko ba yanayi ba ne, na sha faɗi ko a cikin
tun jawabinsa na farko ya ce shi ya ƙaurin zai bari naira ta je ta samu wa kanta darajar kanta a kasuwa.
Yawa, to idan aka yi haka, amma naira ta sawo wa kanta darajan kanta a kasuwa, wannan sai mun ingantar da masana'antunmu, muna kera abubuwa da za a rinka fitar da su kasan waje don mu samu kuɗin kasan waje ya shigo mana.
Kuma Buhari ya tafi naira 700 ne a dala, yanzu 2500 ne.
Eh, saboda yanayin da duniya gaba ɗaya take ciki da kuma yanayin da ita kanta Najeriya ne take ciki.
Sannan soke ina da matsalan, ya kawo misalan duniyan nan da kuke son.
Ina so in kawo misali ne.
Na'am, bismillah.
Yanzu misali kan magana tsadar abinci da kake yi. Magana tsadar abinci da wahalhalu da mutane suke sha na samun abinci, abubuwa ne bayyananne. Mu da garuruwan mu suke boda, wanda muke wakiltar kananan hukumomi da suke kan boda, din rana kan iyaka, din rana mota wanda suke cewa giwa-giwa ba ta fita daga yankin mu ba, misali ko mai gatar ko kong ta bi ta kazaure ta wuce daura ta shiga Kongolam ta shiga Nijar, akalla a rana mota 30 za ta tashi. Abincin nan namu fitar da shi ake yi, abincin Najeriya shine zaka ganshi har Central African Republic, da dawon mu da zoko da barkono, duk wani abu na kayan nau'in noma mutane suna noma. Duk da matsalolin tsaro da muke da shi a kasan nan, ana noma kuma da abinci. Amma babban matsala shine bodojin mu da mun kasa tare su mu hana wannan mummunar dabi'a ta smuggle da ake fita na kayan abinci, na farko kenan. Na biyu, a bangaren noma, wato kamar kai ne kana da mutum 10, to ya dace a ce akalla mutum 3-4 zuwa biyar ka tabbatar cewa ka biya bukatunsu sauran waɗannan da baka iya biyan bukatunsu ba ka san yanda zaka yi kai shirin na gaba a halin da muke ciki
yanzu a magana naira da Alhaji Ahmed guda da ya kawo muna magana cewa lokacin Buhari bata kai 2000 ba yanzu ta kai kusan 2500 kuma ga alama yau ta tashi ta fadi ashe wannan dabaran da Tinubu so ya fito da shi na cewa ya bata ta je ta samu kanta daraja dabara ce ingantacciya kuma sannan na biyu wani lokaci kakan ga ana kama masu canji da waye-waye kuma ana so a dora laifin kasawar dala idan ka kwatanta ta da naira a kansu so tun da wannan dabara ta tudu din ba ta yi ba yanzu sai yaya kenan
to magana gaskiya ai ba ma matsalan ma yan canji ba su ne matsalar canji ba
masu canji
wato kamar abinda zan ce maka kamar ciwon kai ne a jikin mutum shi ciwon kai ba cuta bane ba alamun wata cuta ne babban matsala da muke da ita shine mu tsaya mu tabbatar da cewa kamar yanda yayi magana mu daga gida local production productivity wato yawa abinda muke sarrafawa kowa ya san lokacin da a Lagos muna da Volkswagen of Nigeria suna motoci a nan ku suna Mercedes Steya a Bauchi suna yin tantayi da tifofi Fiat a Kano suna tantayi da motoci Peugeot a Kaduna suna yi muna da kamfanin Berek muna da kamfanin Michelin kamfanin nuka iri-iri a watan wannan da ya wuce na April a alƙaluma da muka samu kamfani 333 suka rufe suka daina aiki a Bonfai da Sharaɗa ta Kano kadai saboda na farko tsadar wuta na biyu tsadar kayan aiki na uku tsadar dala to amma magana ita ce wato abu ne mai kyau abin naira ta samu darajar kanta da kanta wannan zai kara bawa yan Najeriya dama su kara kokarin fadada
amma ni
yanzu misali kamar a noma amfanin gona na daraja mai manomi zai sai kara fadin gona
amma mu abinda muke ji wurin kuma ran Sanata Ahmed batun fadar darajar naira din nan da kuma kwatancin karfinta da su kudaden kasashen waje muka ji an ce laifin yana cikin babban bankin Najeriya CBN kenan kun yarda da wannan ko da kuke gindin maganin
a'a ban yarda laifi duka yana karkashin CBN ba
to suwa kuma suke da laifi
ba yau
CBN yana da wani laifi
well CBN ban tsammani idan za a duba yaya ake kowane currency kudin kasa yaya take samun karfi yaya karfin ta ke raguwa ba za ka sa kila CBN din a ce
idan dabara Tinubu na abarta ta je ta nemo darajar kanta ba ta yi ba sai wani dabara kuma
babu wata dabara duk dabaran da za a yi in ba za ta nemo wa kanta daraja ba kamar yanda na faɗi da farko shi ya ƙara bayani ko menene economics da aka koya mana a secondary school ya faɗi cewa duk wata kudi ko daraja ta kowane commodity farashin kowane abun da zaka saya ya danganci demand ne da supply saya da sayarwa to idan mu naira mu in mu Najeriya yawancin duk abubuwan da muke bukata shigowa da su muke to dole ne wannan ya rauna na karfi da darajar naira mu amma idan muna fitar da kaya mu da yawa waje muna exporting kaya waje to kaga mu naira menene dala da zamu samu ko kudaden kasan waje za su yi yawa to wannan zai ingantar da naira mu ya karfafa ta ya bata daraja to yanzu ta ina zai yi yanzu a samu wannan tun da gashi yanzu a Kano kawai gefen sharaɗa
akwai hanyoyi da za a bi hanyoyi na farko kamar lokacin da su central bank suka zo mana lokacin da zamu wanke shi shugaban CBN da mukarrabansa a matsayin shugabanci na bada hanyoyi guda uku hanyoyin guda uku da za a yi wanda zai taimakawa ba wai naira kadai ba kasar ma gabaki daya na farko shine a dakile a toshe kofofin da ake wa tattalin arzikin kasa zagon kasa idan aka toshe wannan kofofi na farko kenan na biyu akwai bangarori duk duniya da ka sani duk inda ka sani a duniya ba kasar da bata ba wa noma tallafi akwai shekarar da kasar Isra'ila ta sai kwai gabaki daya a kasuwa saboda an yi shi yayi yawa zai kare darajar shi gwamnati ta sai shi ta dauka ta zuba a teku aka zuba wa kifi ya ci wannan an yi ne domin a taimaka wa manoman makiyaya masu kiwon kaji na Isra'ila. Babu dalilin da gwamnati ba za ta saka kuɗi bangaren gona ba, kuma bangaren gona musamman wani bangare da muka manta da shi wanda kuma shine sirrin noma, extension services. Wannan malaman gona da ka sani da majigi da ake yi na da su baban waye yake wanda ake mana majigi a nuna auduga a nuna a kawo iri a gudu a maida, to extension services su ne wato kamar gada tsakanin manoma da gwamnati. Sai an gyara wannan. Na uku, sai mun rage ban ce kar a fita da kayan abinci kasashen makotanmu, wannan ba haka nake nufi ba, amma abin da nake nufi a yi shi a cikin tsari ya zama government to government transaction ne. Gwamnatin Niger muna buƙatar tan metric ton 2,500 ko 10,000 na gero, muna so gwamnatin Najeriya ta kawo mana, amma ba kowa ya ɗauka a zo kasuwa a ɗora a mota a fita da shi ta daji ta ke kuna tawa, wannan ba daidai ba ne, ba ƙasar da za ta yi da wannan. Abu na ƙarshe, tallafi mafi sauƙi ga manoma, musamman masu noma wanda an san manyan manoma ne, tallafi na wajen kayan noma, tallafi na wajen bashi. In an tashi ba da bashi, babu ƙasar da zaka je ka anshi bashi ka biya kashi 8 ko 9. Mu murna ma muke a ce an ba da wai single digit loan.
To a gaishe ku malamai, to na zamu jaburki a yanzu, sai Allah ya kai mu rana wa tewu mu dawo mu ci gaba da jin wannan muhawara, inda daga cikin abubuwan da zamu ji har da me yasa Najeriya ta zama turun bashi ne. Sannan shin tallafin da ake baiwa wasu mutane domin su ci gaba da kawo kayayyaki kamar abinci daga kasashen waje, wanda tsohuwar gwamnatin Buhari ta bayar da kuma wanda gwamnatin Tinubu take ci gaba da bayarwa, yana kashe gwiwar manoman Najeriya masu son su samar wa kasar abinci na cikin gida? Sannan za mu taɓa magana janye tallafin man fetur da kuma abubuwan da ya janyo. Yanzu kan muna muku bankwana daga nan a madadin su baƙin namu, Sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida da kuma wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington. Ku huta lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga Hawwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Maryam, a takaice, a jiya Litinin ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rushe majalisar ministocin yakin da yake yi, cewar wani jami'in Isra'ila, wani mataki da dama aka zata bayan da tsohon janar Benny Gantz ya fice daga majalisar a makon jiya. A watan Oktoba ne Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a farkon fara yakin, inda ya nemi a kafa majalisar da za ta kula da yakin. Ganin Gantz ya kama gaban shi ya sa Netanyahu ya rushe majalisar. A yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin sabon shiri da zai kawar da barazanar mayar da dubban mutane da suka aure ‘yan ƙasar Amurka zuwa gida. Biden ya marabci wani buki a fadar White House na wani shiri da aka asasa a zamanin Obama, da ya bayar da kariya ga iza ƙera matasa da suka shigo ƙasar da ba a ɗauki bayanansu ba zuwa ƙasashensu. Wani binciken da BBC ta gudanar da ya hada da bayanan 'yan gani da ido ya ce masu tsaron gabar ruwan girka ke da alhakin mutuwar wasu bakin haure sama da 40 a karo daban-daban har sau 15 a kogin Mediterranean har tsawon shekaru 3. Rahoton ya ce an jefa mutane 9 daga cikin adadin 'yan gudun hijiran cikin teku da gangan. A yau Talata ne aka shirya isar shugaban Rasha Vladimir Putin zuwa Pyongyang a wata ziyara da ba sabon ba da ka iya kaiwa ga sa hannu akan wata tsayayyar yarjejeniyar haɗin gwiwa, cewar jami'ai a Kremlin. Ziyara da aka bayyana a matsayin ta ƙawance za ta kasance ta farko ga Putin zuwa Koriya ta Arewa a cikin shekaru 24, a yayin da yake neman taimako ga dakarunsa a yayin da yake yaƙi da Ukraine.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yau Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.